da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. A yau ma 10 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 zamu magana ne akan wata al'ada wadda ke neman bacewa. Da ita ce al'adin kiɗa da shanku. Masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwallamar mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyarmu Binta Ibrahim, inda ta gayyato mana ɗaliban ilimin harshen Hausa na Jami'ar Jihar Kaduna da Dr. Bashir Rabi'u, masanin tarihin al'adun Hausa daga sashen Hausa na al'adu da ke Jami'ar Kaduna, inda za su tattauna akan al'adar kiɗan shantu.
Dan tarihi da tasiri tsakanin ƴan mata da amarya kasar Hausa tun shekaru aro-aro. Waƙoƙin shantu dai waƙoƙi ne da ake yin cikin nishadi da natsuwa domin rera baitukan fadakarwa, raha, shagube da soyayya. Sai dai duk da wannan dogon ƙarni da waƙar shantun ya dauko, a yanzu shantu da kuma waƙar shantun sun bace bat tsakanin waɗanda suke amfani da su, wato mata. A wannan zamanin dai matasa da dama ba su san wannan kayan kiɗa ba na shantu ko kuma yadda ake sarrafa shi ko ake rerawa ba. Bangaren soyayya da shaƙuɓe ma kiɗan shantu ya taka rawar gani. Aina makarantun boko ɗan shekarun baya, musamman na mata, sun ba da gudunmuwarsu wurin raya al'adar kiɗan shantu da rera waƙoƙin cikin basira da hikima. Alal misali, akwai waƙar shantu da ta yi tashe tsakanin ƴan makaranta mai kunshe da saƙonni kamar haka.
Mi ilimi mata, mi ilimi
inganta kanmu da sauran ƴan makaranta
ilimi mata ilimi mata da inganta kanmu da sauran ƴan makaranta
shi ilimi ba a sayansa sannan shi ba a gado balle ku ci za ku gada can wata rana
ilimi mata
Chikimata har akwai doctors, chikimata har akwai teachers, chikimata har akwai lawyers, chikimata har akwai pilots, chikimata har akwai soja. Allah ya taimaki sojoji gaba daya.
Amin ya Allah.
Chicken mata har akwai journalist chicken mata akwai police chicken mata akwai pilot sannan da sauran su
Allah ya taimake da kamu gaba daya amin ya Allah
madalla Dr. Bashir Rabi'u daga sashen harshen Hausa da al'adu na Jami'ar Jihar Kaduna ya yi mana ƙarin bayani akan shinto a tattaunawa da muka yi da shi kamar haka Malam barka da zuwa
Barka da yamma
Malam menene shinto yaya dai shinto yake mana
Dan aka ce shinto Bahaushe yana masa kirari da abin kidan yan mata abin nufi a takaice dai ɗaya ne daga cikin irin kayan kida da Bahaushe yake amfani da shi tun talai-talai shi shinto ya sha bamban da sauran ainihin wasu irin kayan kida misali kamar ganga ko kalangu ko kotso wadanda kirkira su ake yi daga wannan a samar da wancan a samar da wannan a shi shuka shi ake yi kamar yadda ake shuka ainihin duma dan haka dangin duma ne in aka shuka irin shi yakan fita kamar yadda ba a samar da ƙwariya a samar da ludayi na duma haka ake samar da shantu ga wanda ya san zunguru to kusan yanayin su ɗaya da zunguru ma'ana yana da tsawo ne idan ya fito ya yi girma sai a ɗauke shi a kai ainihin wurin masu fafan ƙwaya sai su fafe cikin shi sai su yi masa baki guda biyu sama da ƙasa wannan bakin guda biyu ta hanyar su ne za a riƙa bugawa ainihin ɗaya na ƙasa ɗin yana bugun ainihin katare saman kuma tafin hannu yana bugun shi iskar da zai huro daga ciki ita ce za ta riƙa ba da sautin abin da ake so daga nan ne za a riƙa amfani da shi domin ainihin samar da kira
kamar da kace shuka shi ake yi kuma yana kama da ƙwarya to yayin da nake ganin da shantin da zan iya tunawa bakin ɗayan yafi ɗayan girma ana can kullutun yafi
samun ƙasan shi
sama ya ƙasa
wannan shi ake zo a halitta ci haka Allah ya halitta shi amma kila babu mamaki hakan yana tafiya da ainihin yanayin yadda ake bugawa din tunda kamar yadda na ga miki sinadarin iska wanda ake bugowa daga hannu ita ce take fita daga can ƙasa din girman ko kuma yanayin fadin ƙasa din na tabbata zai ba mu iskar dama ta rika fita tana bada da ƙarfi kuma yanayin fitan ƙarfin da yanayin bugun da ake yi shine yake bada ainihin yanayin sautin da ake da bukata ma'ana idan za a canza misali kida yanayin yadda za a bugi sama yanayin yadda iskar za ta tafi ta fita can ƙasan ko kuma kullutun kamar yadda kika kira shi ta bada ainihin aman da ake bukata wanda zai dace da irin wakar da za a rera gaskiyar magana mace aka sani mata gabaki daya aka sani suke amfani da shi shantu domin yin kida din shekarun da aka fi amfani da su yawanci na yaran mata ne ma'ana yarinyar da ta taso daga gidansu irin shekara 7 8 9 kamar yadda akan tarbiyyantar da ita zaman gidan miji haka akan tarbiyyantar da ita wannan kidan na shantu saboda yana da alaka da zamantakewa ta zaman aure da kuma zaman rayuwa gabaki daya haka mace za ta ci gaba da amfani da shi har adadin wani lokaci kila misali ɗin kamar yanzu ne da zamu iya kan shekaru kila matar da ta kai shekara 40 40 da wani abu to sai asaran ta hakura ta bamu ƴaƴanta to lokacin ta tara yara kila har da jikoki to hikimar ko kuma kamar yadda na faɗa da alakar yin hakan shine tsarin zamantakewar gidan miji ma'ana za ta yi amfani da shi a matsayin wata hikima da za ta ɗebe kanta kewa a lokacin da take fama da kadaici a gidan mijinta haka kuma za ta yi amfani da shi wurin ɗebe wa mijin nata kewa a lokacin da ya dawo gida domin ganin ta hana shi fita yawace-yawace da kuma fiye irin na dandali wanda ake yi a baya lokacin da aka fi yi amfani da shi a yawanci da maraice misali kin ga kaman idan an kawo amarya lokacin da aka kawo ta zaki samu abinda aka sani ne namiji ko magidanci yakan fita gidan shi da rana har zuwa yamma domin neman abinda zai kawo mata to a daidai wannan lokacin da baya gida matasa ko kuma yaran unguwar sukan shigo gidan domin su taya tafira to tana amfani da wannan shantun domin ta ainihin tarbe su su ci gaba da jin dadin zama da ita suna mata firan ta rika yi musu ƴan wake-wake daidai irin shekarun su da yadda suke bukata shi kuma ga magidanci yawanci an fi yin amfani shi din da daddare kamar yadda na faɗa domin ta hana ainihin mai gidan nata zuwa hirarraki da akan yi a majalisu ko kuma ainihin zuwa dandali ko kuma ainihin zuwa zance ma tunda an ɗauka idan namiji yana yawan fita to zai iya samun damar da zai je ga wata har ya zance da ita sai zo da batun kisha ko ƙara aure wanda kuma yana daga cikin tsarin zamantakewar Bahaushe bai cika son kishiya din kuma musamman ita mace da ta au aka auro ta ba dadiya ba ta cika son a zo mata da batun kishiya
kinan dai shishin ta ana amfani da shi wurin karin dankon soyayya kenan
yana ƙara dankon soyayya a tsakanin ainihin ma'aurata tunda idan aka samu gwana wadda ta iya waƙoƙi na shantu tana waƙe mijinta yakan so a ce zai iya zuwa da abokanan shi su ji me take faɗi
to wa'annan duk su ne dai hikimar yin shantu
su ne hikimar gaskiya
to bayan nan arewacin Najeriya da aka san shantu din shin akwai wani wasu ƙabilu da suke amfani da shi wannan shantu
gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin kayan kiɗin da Larabawa suke amfani da shi da Indiyawa sai dai shi shantu din ban san sunan da suke kiran shi ba amma dai idan kika kalli ainihin tsofaffin fina-finai na India na da can za ki ga ainihin Larabawan suna wasa da shi suna kuma amfani da shi tunda in ai sauti ne shi kuma sauti ba a iyakance shi a ce wannan jinsin shi za su sai dai ya danganta da muhallin da kowanne jinsi ko kuma kowace al'umma take amfani da nata sannan kuma da ainihin sakon da kowace al'umma take isarwa misali mu nan sako ne tsakanin masoya misali amarya sabuwar zuwa da ainihin mai gidanta sabon aure zaki ga duka zantutuka ne na bege zantutuka ne na soyayya to amma in kika kalle shi ainihin yadda Indiyawa suke amfani da shi sukan yi amfani da shi a wuraren bukukuwa ma'ana su ɗebe mawa mabuta wannan bikin kewa da shi a kuma samar da kide-kide da waƙoƙi waɗanda ake haɗawa da sauran kayayyakin kiɗa a takaice dai za mu iya cewa ba al'umma Hausawa ne kaɗai suke amfani da shantu ba duk da cewa a arewa ko kuma a wurin Hausawa mu ne muke kiran shi shantu din muke kuma amfani da shi kamar yadda muka yi bayani
yare ye iye na na ye yare ye iye na na ye haɗin ƴan mata.
Madalla jama'a masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau.
To bisa da akari da yanda shi wannan kayan kiɗa na shantuya bace, kuma za ka ga kusan an daina amfani da shi. Sanmu mutasan yanzu wanda yake misali dan shekara 20 ko ƙasa da haka, wani koshin tan ma bai ma san kalmar babban tana da taba ganin ma shi wannan kayan kiɗan.
Haka.
Me dalilan da kake tunanin ya assasa ko ya janyo bacewar shi wannan shantu da kuma buga shi da ake a tsakanin al'umma?
Ito gabaki ɗaya in muka kalla ba wai shantu bane ba. Yanayi da juyawan zamani, abinda ake kira globalization ɗin nan, kusan babu wani jinsi ko kuma wani nau'i na rayuwa ɗan adam da bai shiga ba. Saboda haka a wurin Bahaushe ba wai kayan kiɗan shantu bane kawai suka samu koma baya. Akwai kayayyakin kiɗe-kiɗe da yawa waɗanda yanzu kusan ba a amfani da su.
Suka ɓace.
Suka ɓace har yanzu ko a wurin Hausawan. Misali yanzu abinda aka fi amfani da su kiɗe-kiɗe da waƙoƙin zamani. Wannan kiɗe-kiɗe da waƙoƙin zamanin nan ta zo da kayan kiɗan da ake kira piano. Idan kika je jikin piano, babu wani sauti na kayan kiɗan Bahaushe da ba a iya samu a cikinsa. Za ki samu kuntigi, za ki samu taushi, za ki samu jauje, za ki samu ganga, za ki samu banga. Abu ɗaya da suka gaza a wuri shine kalangu. To in kika kalla kawai juyawa ne na zamani da kuma ainihin cigaban duniya, a wuri na ni nakan kalli cigaban mai haƙar rijiya ne. Saboda da yawa mutane da suke da sana'o'insu sun rasa sana'o'i. Masu ainihin wannan hikimar ta ainihin a hana yawace yawace, a hana hirarrakin dare, a hana wane ne, duk an yi watsi da waɗannan abubuwan. Saboda haka sai kiga al'umma ta koma inda ta nufa ma ba ta iya gane ina ta dosa. saboda haka a takeice dai kayan kidan shantu ya samu koma baya ne kamar sauran kayayyakin kida yanayin zamani da kuma juyewan duniya da kuma halin da muka tsinci kanmu a ciki na ci gaban dan adam kamar yadda ake cewa inda za a ce kai bahaushe misali ba ga namiji ba har ga mace sai a zo a ce mata shantu sai ta fara zare ido mace shantu in an zo da shi ba ga ya mata sunan shi ba aka ce mata wannan menene ba ta san shi ba ba ki bukatar ki ce an koma baya gaskiya an ci baya saboda kowace irin al'umma tana tarbiyantuwa ne akan tsarin al'adunta Bahaushe yana da kyawawan al'adu yana da kyawawan dabi'u wadanda yake tarbiyyar yaran shi a kowanne matakin rayuwa dan haka yarinyar da ake son a koya mata zaman aure ta kuma fahimci hanyar tarayyar miji ta san yadda za ta zauna da mai gidanta ta daidai mai kiwa ta san yadda za ta hana shi zuwa dogon hira ta san yadda za ta mai da martani ma'aini abokin zamanta idan dalili yayi an yi aure to duk karasa wayannan abubuwan kamar yadda wata waka da suka yi in ka ga mai gida in ka ga mai gida in ka ga mai gida yana jan jin an tambaye shi kudin kashin niya ko ba a gaya miki ba kin san cewa ana magana ne na irin tsarin zamantakewa Bahaushe da an ce mishi kawo kaza
to zai fara zuwa
zai fara zuwa sai ya fara kama kai ba wai dan babu ba
kuma ta fara zuwa
to amma ta fada cikin
rayuwa
shi kuma ya gane to gobe in zai fara ta iya canza wani
haka
so akwai abubuwa da yawa gaskiyar magana da aka rasa na ainihin al'adu na al'ummu da yawa ba al'ummar Bahaushe bane kadai kusan al'ummun duniya suna fuskantar wannan kalubalen to amma mu tunda Hausa muka sani akan ta muke dole mu yi magana cewa al'ummar Hausa sun samu koma baya na tsarin tarbiyyar su kamar yadda na faɗa tun a matakin shekara 7 8 9 ana koyar da yarinya tsarin zamantakewar aure ta hanyar wannan shantu ta hanyar gaya mata zantutuka musamman akan dauki mace wanda ita ce ta gwanince a wannan da zantutukan da kida ta rika koyar da yaran da suke
kafin kai marabus daga a ce mata ita ta tsufa
ta kida
sai ta koyar da kasa
koyar da kasa da su kin ga ba a taso al'umma tana ci gaba al'ada tana ci gaba da yaduwa
kuma ina ganin
an rasa wannan abu
dakta kaman kuma akwai wani abu da yake bunkasa shakuwa tsakanin amarya da mutanen al'umman da aka kawo ta cikin su ta hanyar wannan kida-kidan da take zaka kananan yara
sai su
zo an ce wanda yake star danka ai yana
yana son ka
to yake da gaba ta tara
su tana musu akwai ɗan waƙoƙi da suka yi din su ma waɗanda suka dace da tarbiyyar su da kuma shekarun su wani anan zai koyi magana wani aurin zai koyi ainihin cewa ya gane mutunta na kasar shi duk da an nuna mishi daga gidansu to yadda take tara su sannan an yi abinci za ta samu kowanne gwargwado ya ci za su fita saki ga alaka ta yi karfi tsakanin makota da ainihin makotansu da an tashi wance ba ta nan kusan duk rukunin za a san cewa wance ba ta nan Allah ya kiyaye idan saki ne ya shiga ko kuma in fishi ne na yaji ko na abu makamancin wannan yaran da zan surka tambayar ka yaushe wance za ta dawo zai sa ka ji aranka ya kamata ka je ka dawo da
shi har sai ka huce
so sai za ka huce za ka gane cewa ai ba fa kai kadai take amfana ba tana amfanar al'ummar da take
wato shantiya taka babban rawa
yana da matukar muhimmanci gaskiyar magana a zamanin da ake buga shi yana da matukar muhimmanci bayan abin da ya shafi nishadantarwa akan tarbiyantar akan isar da sako akan nuna farin ciki akan nuna bakin ciki akan nuna damuwa da dukkan waɗannan abubuwa ke idan gida ne yawa ne akwai adadin yan mata ma'ana sababbin aure irin wannan lokaci na yamma da suka tabbatar mazajin su ba sa gida din ba su dawo ba akan samu wuri a zauna a ci gaba da waƙe-waƙe ana nuna yadda zamantakewa yake da daɗi
kuma ana ta samu
su ana ta
samu waya musu wani sabon dabaru
sabon hikimomi da dabaru na zamantakewa yanzu babu wannan sai da kowace ta koma ta neman wurin kanta ta koma amma kai gabar da kusan kyamar juna ake
haka fa tun sai da rubar mu da dai tawar mai ajin namu da wakar shantu don nishadin masauraro godiya ga daliban ilimin harshen Hausa na jami'ar jihar Kaduna waɗanda suka kada kuma suka rera mana waƙoƙin shantu
Ayar alona nae yana nae ayar alona nae ayar alona nae
rokariya mare ayar alona nae rokariya mare
bismillah daramani ayar daramani
rokariya mare ayar daramani rokariya mare
na cikin tafiya ta naga mu da gwamna Umar yace mun ke Hadiza shin ina kike so ni
mare saboda baba barane rokar ya mare
Mama da babu the greatest to mommy ku ba ga advice on bike sai mu tare mu dan soyayya and the last and kulma yan baki cikin haduwar mu bage jiki ya kashe su
rokar ya mare bage jiki ya kashe su rokar ya mare
waye na ya bana sani ma zan yi binawa abin da ke mini dadi ya faranta mini raina and the decent sambo amina lami halima muhammad jumai jibril aisha da hawa ukawa Zaria City garan mu sarkin Zaria ce mu me da kuba me ataba Yaroni sarauta tinda an ce zazzau Zaria garan mu na ga da wallahi mu mun more
Kariya mare wallahi mu mun more Kariya mare
To kafin mu karkare shirin namu ga Binta ta sake dawowa a filin kwalmar mu da Hajiya Halima Muhammad Mahmud.
Wayo Allah tuwo tuwo.
Mi sauraro assalamu alaikum barkanmu da rana. Yau zamu yi pineapple exotic wato abin sha mai dan sanyi saboda wannan rana. Pineapple exotic kuma idan uwar gida za ta yi ba wani kaya mai yawa shi ma take bukata ba tana bukatar abarba mai zaki ja kuma wacce ta nuna tana bukatar kwakwa wanda ta bambare mata bayan kaga cikin kwakwa kenan fara tana bukatar citta shi ma guda dan biyu haka kai ya wuce da yayyawa ta dan kankare ta yanyan kashi tana bukatar kankara to idan uwar gida ta samu wannan kayan aiki sai uwar gida ta nemi blender ta za ta nike su to uwar gida ta zuba shi a cikin blender ta saka shi ainihin yankakken abarbarta sai ta saka citta sai ta saka mishi kwakwan nan da ta fasa ta kankara bayan shi wato ainihin farin naman kwakwan farin cikin shi za ta yi amfani da shi dan uwar gida ta markade shi laushi sai ta juye shi a cikin mataci idan ta tace shi za ta ga ɗayan kumfa shi ma kumfan ta dan cire shi ta dan sa chocolate ta dan rade shi sai ta dauki ruwan da ta tace din sai ta zuba a cikin kwalbar ta ko cikin kofin ta da za ta saka a cikin firiji a lokacin da uwar gida ta yi amfani da shi sai ta fito da shi ta fasa kankarar ta a cikin kofi idan kuma tana da ice cream maker ne shi ma dai ta fito da kankarar ta zuba a cikin kofi sai uwar gida ta ɗebi ruwan lemon da ta marka din nan sai ta zuba a cikin kofi sai ta kawo dan abarban da ta yanka ta dan rage shi ma sai ta dan yanka bakin shi sai ta makala shi a jikin kofi wannan shine abarban exotic
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Fiona Wamai da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.